لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى غوات رمضان هجرة منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوى مدينة 1434 ba da 35 kamar yadda nace a baya ba da 34 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina zamu tashi sura ta 60 daga cikin jerin surorin alqur'ani in ka dauko daga suratul fatiha wannan sura tana da ayoyi guda 13 wannan sura malamai sun hada akan cewa saukar Madina ce baki dayanta wannan sura tana da sunaye guda hudu ita kadai ana ce mata suratul mumtahanati da siga ta ismu maf'ul na imtahana yamtahinu mumtahin mumtahan mumtahana ana kiranta suratul mumtahanati ma'ana sura abar gwadawa wacce aka za a gwada muminai da ita ana kiranta kuma suratul mumtahinati bi kasril ha ma'ana sura mai gwada imanin mutane sana ana kiranta suratul mawadda sura mai bayani anan akan yaya ya kamata mu sarrafa kauna wa ya kamata mu so wa ya kamata mu ki dan me za mu so wanda za mu so dan me za mu ki wanda za mu ki meye dalilin kiyayya meye dalilin soyayya soyayya ma ibada ce kiyayya ma ibada ce bai kamata ka so wanda san sa ba zai amfane ka duniya da lahira ba bai kamata ka ki wanda kin sa ba zai amfane ka duniya da lahira ba kuma akwai inda ya kamata kai so ya zama ibada akwai inda za ka yi so kuma ya zama sabo akwai inda za ka yi kin ya zama ibada akwai inda za ka yi kin ya zama sabo saboda haka ba haka kawai ake zubar da soyayya akan hanya ba ba haka kawai ake zubar da kiyayya akan hanya ba shi yasa tunda kalmar mawadda ta zo so uku a cikin wannan sura wasu malamai suke kiranta suratul mawadda sura mai magana akan wanda ya kamata a kaunata sannan na hudu ana kiranta suratul imtihan wato sura mai magana akan jarabawa saboda akwai mata waɗanda suka yi hijira bayan sulhu hudaybiya shine Allah ta'ala ya bayanin yadda za a gwada imanin su idan an tabbatar muminai ne sai a karbe su hannu biyu wannan sura kamar da zacin at-tafsirul mawdu'i liswaril qur'an wannan sura tana da ayoyi 13 kuma ita ce sura ta 60 adadin kalmominta 340 adadin hurufanta 1510 munasabar wannan sura dangane ga suran da ta gabata kana mimma tahaddasat bihi as-suratu as-sabiqa abinda surar da ta gabata ta yi bayani akai هذا الحديث الذي يكشف عن وجوه المنافقين wato bayani akan abin nan da ya bayyana fuskar munafikai wanda suka goya wa banu nadir baya to tunda an magana akan alaƙan munafiƙai da Yahudawa da irin yadda wannan alaƙa ta su ta zamo asara gare su, sai wannan sura ta yi bayani akan wanda ya kamata a so da wanda ya kamata a ƙi. Kamar yadda zuwa cikin at-tafsirul qur'ani lil qur'an juz'i na 14 shafi na 890, wannan sura kamar yadda zuwa cikin at-tafsirul munir fil aqidati wa shari'atu wal manhaj tana da mawdu'i da take bayani akai guda 6. Abinda wannan sura take karantar da mu ko abinda ta kunsa guda 6 ne. Na farko at-tahziru min muwalati a'da'illah, wannan sura ta ja kunnan mu, ta mana gargadi, ta mana kasheji akan kada mu duna soyayyar mu ga makiya Allah. Duk wanda ya bayyana yana kin Allah to yayi asara kaunar mu ba ma son sa. Na biyu Ibrahim wa man ma'ahu khairu qudwatin fil muwalati, wannan sura ta nuna mana annabi Ibrahim wanda Allah ya kama sunansa sau 69 a cikin Al-Qur'ani yana cikin abin da ya kamata mu'minai su koyi da shi wajen yin soyayya da kuma kiyayya. Na uku muwalatu al-mubahatu wal muwalatu al-muharrama, wannan sura ta nuna mana goyen baya da zamantakewar da ya halatta mu yi da waɗanda addinin mu ya bambanta da su, da kuma irin zamantakewa wacce bata halatta ba mu yi da waɗanda addinin mu ya bambanta da su. Ko da addinin mu ya bambanta da na mutum, ba yana nufin mu cuce shi ko mu zalunce shi ko mu dake shi ko mu wulakanta shi ko mu tozarta shi ko mu kaskanta shi ko mu shiga haƙƙinsa ba. Ya kamata mu kare masa haƙƙinsa, amma da sharadi ya girmama mu ya mutunta addinin mu. In yaki kuwa to baya son zama da mu kenan. Sannan na biyar, wannan sura tana magana kan mubayatun nisa lir rasul, mata sun zo sun yi wa manzon Allah mubaya'a, aka sa musu sharadi wanda imam yake cewa Ibn Jauzi ya kirga mata sun kai 400 da yan kai waɗanda suka zo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a lokacin wato fathu Makka. Kuma ba mubaya'a ce ta ba ni hannu in baka hannu ba, da baki ake mubaya'a, saboda annabi baya gaisawa da mace in ba matarsa bace. Dan haka kamar yadda yake gaisawa da maza a karbi jinjinansu da mubaya'arsu da cappansu, su mata sai dai su fada da baki a ce an yarda, ko a gaya musu in sun yarda sai a kulla mubaya'a a haka. Dan wata mata ta ne mu tace mu gaisa mana ya Rasulullah, yace inni la usafihun nisa, ni ba na gaisawa da mata. Kamar da zuwa wannan hadisi wanda isnadin sa da'ifi ne. To na 6 at-tahziru min muwalati a'da'illah, wannan sura a ƙarshe ta ja kunnan mu, ta mana kasheji, ta mana gargadi kada mu nuna goyen baya da soyayya da haɗin kai ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
وَدَنَّنْ آيَوَيِّ قُدَاءُكُ سُنَي مَوْضُوعِي Na farko da wannan sura cikin maudu'ai guda shida da za ta yi bayani a kansu ta ɗauko. Waɗannan ayoyi guda uku an faɗi dalilin saukarsu, kamar da ya zo a cikin wato asbabun nuzul, cewa akwai wata mata ana kiranta Saratu, ita kuyanga ce ta wani mutum da ake kiransa Amru bin Saifi bin Hisham, sai ta yi ƙaura daga Makka ta dawo Madina. To ita mawaƙiya ce, sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna tana buƙatan a nema mata taimako da gudunmawa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, to ina maganan matasan Makka wanda kike musu waƙa suke biyanki? Tace, ai tun bayan yaƙin Badar ba wanda ya ƙara nema na masa waƙa. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Banu Abdul Muttalib da Banu Hashim cewa su taimaka mata. Sai aka haɗa mata taimako, za ta koma Makka. To sai ta biya ta gidan Hatib bin Abi Balta'ata, sai ya ce yana da saƙo da zai bata, ya ɗauko dirhami goma ko dinare goma ya bata a matsayin wato biyan wannan saƙo da za ta kai. Ya ce, wasiƙa ce nake so ki ɗaukan min ita a ɓoye, ki je ki kai wa mutanen a Makka. To sai ya rubuta mata wannan wasiƙa daga Hatib bin Abi Balta'ata zuwa ga wasu daga cikin manyan Qurayshawa, cewa Muhammad yana shirye-shirye zai kawo muku farmaki, don haka ku zauna cikin shirinku. Sai ya ce, wassalam. Aka bata wasiƙa, ya ce ta ɓoye. Bayan ta tafi da tsawon kamar kilomita 8-10, sai Jibril ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ɗaya daga cikin sahabbanka ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata, don haka ka bi ta abita maza kafin wasiƙan nan ta kai a je a dawo da ita. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tura wasu daga cikin manyan sahabbansa, yace su yi gaggawa su yi sauri su je wani guri da ake kira Raudatu Khakhil, wani guri ne tsakaninsa da Madina mil goma sha biyu. Yace, ku je wannan guri za ku ga wata za'ina. In an ce za'ina, mace a kan raƙumi, raƙumin kuma yana da hudaj, wato wannan abin nan rumfar da ake ɗorawa a kai, me ake kiranta? Darbuka. Wannan rumfa da ake ɗora a kan raƙumi wanda mata suke shiga ciki. Ice, to za ku tarar da mace da wasiƙa tare da ita, ku dawo min da wannan wasiƙar. To shi ne ya naɗa Sayyidina Ali yana cikin wannan tawaga ta waɗanda aka tura. Ammar, Zubair bin Awwam, Talhatu bin Ubaidillah, Miqdad da Abi Marsadul yana ciki waɗannan su shida. Manzo Allah ya ce, maza ku je ku dawo da wannan wasiƙa. Da haka suka hau da wakai, gudu suke kawai ba tsayawa, har suka kai inda wannan mata take. Suka ce mata, baiwar Allah, akwai saƙo da wani ya baki, yace ki kai Makka. To ba mu wannan saƙon? Ni a'a, ni ba wani saƙo tare da ni. Ta fara wani, aka dudduba kayanta babu, aka karkaɗe jikinta babu, har za su koma sai Sayyidina Ali ce, kai, Annabi ya ce akwai saƙo tare da ke? Kuma a ce babu, ya ce ba zai yi ba. Ko ki fito da wannan saƙo ko in sauke kanki a ƙasa. Ya zare takobi ta tabbatar in wasiƙa ba ta fito ba kanta zai sauka. Ta ce a dakata, ashe kitson da ta yi a cikin kitso ɗin aka sa wasiƙar, aka kitse da ita. Duba wani kitse na mata, aka kitse ta a ciki. Sau da ta kwance wannan kitsanta, ta zaro wasiƙar ta basu. Shi ne suka dawo da wasiƙar, shi kuma gashi a zaune a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babban kuskure ne. Ana samun mutum mumini amma sai tafka babban kuskure. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka karanta wasiqa ya kalle shi yace ya haka ce ya rasulullahi ina da uzuri waɗannan mutane na maka ku danginku ne da ƴan uwanku ni kuwa bako ne a garin maka akwai iyayana da iyali na a can shine na gabari ne wannan dabarar wataƙila in suka ga kamar akwai na taimake su ba za su taba min iyayana da matana ba ni dalilin da yasa kenan ne amma wallahi ba rudda ne na ba addinin musulunci ba manzo Allah yace to ya muku gaskiya sayyidina Umar zare takobi yace kyale ni fulle kan wannan munafikin manzo Allah yace a tsaya wa ai yaje yakin badar da shi akai gumurzun badar la'alla Allah ittala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum to mai wa Allah ya tsinkayi waɗanda suka yakin badar ya ce musu ku je ku yi abinda kuka ga dama ni kam na riga ne muku afuwa na yafe muku to yace albarkacin badar shi yasa idan mutun ya kuskure ba a saurin yi masa hukunci sai an duba baya mutum ne mai kokari mai son addini mai gaskiya mai amana mai kokari kuna tafiya da shi a cikin tafiya ta addini sai aka samu yayi kuskure ɗaya ko biyu wannan bai kamata a ruguje dukkan aikin da ya mai kyau saboda wannan kuskuren ba sai a bashi uzuri a ce wataƙila shedan ne ya karkatar da shi wannan laifin guda ɗaya in za a ce duk wanda ya kure a kore shi duk wanda ya kure a kore shi to wata ran sai dai filin dan ba wanda ba zai samu irin wannan tuntuban ko irin wannan karkacewar ko wannan kuskuren a rayuwarsa ba shi yasa manzo Allah ya karbi uzurin sa saboda wannan amma duk da haka sai da Allah ya saukar da aya ya kashe di cewa kada a sake yin irin haka wannan shine abin da yazo a cikin asbabun nuzul kuma irin wannan yazo hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito da Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa daga Malam Qutaiba bin Sa'id haka Imam al-Bukhari ya rawaito a guri biyu Imam Muslim ya rawaito Malam Abu Dauda da Tirmidhi da Humaidi da Ahmad da Abu Ya'la da Ibn Hibban da Bayhaqi a cikin Dalailun Nubuwa da Imam al-Baghawi a cikin Sharhi Sunna da Wahidi a cikin Asbabun Nuzul da cikin Wasit ta hanyar Sufyan surwaito a lafazin Bukhari Sayyidina Ali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni da ni da Zubair bin al-Awwam da Miqdad yace ku tafi har sai kun je Rawdatu Khakin akwai wata mata tana dauke da littafi ku karbo littafin yace muka tafi muna ta sukuwa akan doki har sai da muka je wannan guri sai ga wannan mata muka ce fito da littafi tace babu littafi tare da ni yace lalle ki fito da littafi ko kuma bi miki tsirara sai ta fito da shi daga cikin wato gashin kanta an kulle shi muka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai gashi Hadi bin Abi Balta ta ne ya rubuta wasiqa zuwa ga wasu mutane daga cikin mushrikai yana ba su labari da shashin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya Hadi meye wannan yace ya rasulullah kakkai gaggawan zartar da hukunci haƙiƙa ne mutum ne abin dan farawa a cikin Qurayshawa domin ni ba kone na sauka a cikin su ba ɗaya daga cikin su bane kamar yadda kai da muhajiruna kuke kuna da kusanci da su za su tsare muku ƴan uwanku da iyalanku shine na so dan aikata wani abu wanda zai sa wato in samu wani matsayi wanda za su tsare min dangina amma ba na aikata haka dai dan nayi ridda ga barin musulunci ba kuma yadda ne da in zama kafiri bayan musulunci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa ya muku gaskiya sayyidina Umar yace ya rasulullahi kyale ni in fulla kan munafiki yace ya je yakin badar wa ma yudrika la'alla Allah attala ala man shahida badaran fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum shine Allah ya saukar da wannan wato aya din yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka gamsu kuka yarda dukkan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne dukkan hukuncin da Allah ya zartar adalci ne mun ce wannan a takaice shine wato ake kira imani ka yarda da dukkan labaran Allah a matsayin gaskiya me yake shin gaskiya ƙarya kaga duk wanda ya ƙaryata labarin Allah kenan bashi da imani ka yarda dukkan hukuncin Allah adalci ne me yake shin adalci zalunci wanda yake jin a wata doka daga cikin dokokin da Allah ya saukar yana jin akwai zalunci a ciki to wannan shi ba mumini bane saboda haka kishiyan ake korewa wanda yake ƙaryata labaran Allah ko yake tuhumar hukuncin Allah ba adalci a ciki baya cikin mumini daka duk wani labari da Allah ya bayar in ka yadda gaskiya ne, duk wani hukunci da Allah ya zarta in ka yadda adalci ne, to ka zama mumini. Wannan shine imani, tasdiqul akhbar, cewa ka gaskata labarai cewa wato gaskiya ne, da kuma yadda cewa hukunci adalci ne. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam. Shine Allah ta'ala ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, asalan wa far'an, usulul iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi, la tattakhizu aduwi, kada ku riki maƙiyana, wa aduwakum maƙiyanku. Sai Allah ya fara gabatar da ƙiyayyarsa, domin mutum yana ƙin Allah ko yana son ka bai kamata ka so shi ba, domin Allah bai cancanci a ƙishi ba, manzannin Allah ba su cancanci a ƙisu ba don alheri suka zo da shi, littafin Allah bai cancanci a ƙishi ba domin labaransa gaskiya ne, hukuncinsa adalci ne. Don haka duk abin da ya shafi Allah, mala'ikunsa, littattafansa, manzanninsa, ranar, duk waɗannan bai kamata a ƙisu ba. To wanda yake ƙin Allah ya kamata mu ƙishi, kowaye, komai alaƙarmu da shi mu ƙishi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbu al-kufra 'ala al-iman wa may yatawallahum minkum fa ula'ika humuz zalimun. Allah ce kan muriki wannan, la tattakhizu aduwi, kada ku riki maqiyana, wa aduwakum maqiyanku awliya'a, su zama muku masoya, tulquna ilayhim bil mawaddati, kuna jefa musu soyayya, ma'ana kuna sadar da kauna zuwa gare su ta hanyar ba su labarin manzon Allah ko ba su labarin musulunci. Wannan aya bata tsaya kan haɗu bina abibalta ata ba, duk wanda zai hada kai da kafirai, ya hada kai da maƙiya Allah, maƙiya manzon Allah, maƙiya zaman lafiya, maƙiya alkhairi, maƙiya tausayi, maƙiya mutunci, ya hada kai da su a cuce mu, ko a cuci addinin mu, ko a cuci ƙasar mu, ko a cuci yankin mu, ko a cuci jahohin mu, ko a lalata mana ƙasa, ko a ja mana bala'i, ya goyi bayan masu wannan aqidar, a siyasa ne ko a mu'amala ne ko a zamantakewa ne, to shi ma ya shiga cikin wannan aya. Wanda zai dauki sirrin mu ya je kai wa maƙiyan mu, ko maƙiyan mu su bashi kuɗi a cuce mu, a cuce addinin mu, to wannan shi ma yana ciki. Wanda duk zai zo ya yi wa wato maƙiyan mu campaign, ya nema musu ƙuri'a tsakanin mu da matsayi, shi ma ya shiga cikin wannan aya. Shi ma la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a, kada ku riki maƙiyana, maƙiyanku zame muku masoya. Kada mutum ya zo saboda an bashi abin duniya ya je ya fifita addininsa ko ƙasarsa ko yankinsa ko al'ummansa, ya tabbatar mutumin nan ba shi da amana, ba shi da alƙawari, ba shi da mayaudari ne, mara mutunci ne, maƙaryaci ne, kuma ka zo ka sa al'umma su goyi bayansa ko a zaɓe shi, to kai ma ka shiga cikin wannan aya. Kuma irin waɗannan ne muka ce in sun mutu kada a yi musu sallah, a bari ƴan uwansu zo su ɗauke su kai su can su yi musu sallah, tunda mu ba sa son mu, ba sa son addinin mu, ba sa son yankin mu, ba sa son mu fita daga wahala, sun fi zo mu zauna cikin bara, cikin maula, cikin tumasanci, cikin ƙazanta, cikin jahilci, makarantun mu sun lalace, titunan mu sun lalace, hanyoyin mu sun lalace, ba wuta, ba ruwa, ba zaman lafiya, ba makarantu, ga duhu, ga talauci, ga sauro, ga ɗan Kano, maga ga hawan jini, ga cututtuka iri-iri, ba magani a asibiti, ba zaman lafiya, ba alkhairi, kuma duk da haka suna so su ƙara ja mana bala'i. Irin waɗannan su ma sun shiga cikin wannan aya, su ma ku zuba su a ciki. Wa qad kafaru, alhalin sun kafirce, bima ja'akum min alhaqi, da abin da ya zo muku na gaskiya shine alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yukhrijuna ar-rasula, suna fitar da manzon Allah. Allah ya kawo abin da sigan fi'ili mudari'i, saboda ko yau annabi ya zo sai sun fitar da shi. Kuma alama shine duk mai bin annabi zaka ga ba sa son sa, duk mai cewa ayi gaskiya ba sa son sa, duk mai cewa ayi adalci ba sa son sa, duk mai cewa a zauna lafiya ba sa son sa, duk mai cewa ayi mutunci, a ji tausayin na ƙasa, a girmama na sama, a zauna lafiya, ayi wa al'umma aiki, a daina sata, a daina rubda ciki, a daina wasoso, a daina wato ƙara zero a bayan zero, ana ɗauke dukiyar al'umma ana barin cikin wahala, ba sa son masu irin wannan karatun da masu irin wannan wa'azin. To su yukhrijuna ar-rasula, suna fidda manzo, wa iyyakum, kuma suna fitar da ku. Shine Allah ta'ala ce an tu'minu billahi rabbikum, saboda kun yi imani da Allah mahaliccinku. In kuntum kharajtum jihadan, inde kun kasance kun fito da niyan jihadi fi sabili a tafarkina. Jihadin ɗaukaka addinin Allah kashi biyar ne, akwai aljihadu ta'alimi, akwai aljihadu siyasi, akwai aljihadu mali, akwai aljihad bil lisan, akwai aljihad bil yad. Guda biyar ne. Aljihadu ta'alimi, jihadin karantarwa, a buɗe makarantu, a raini masu wa'azi, a shiga garuruwa a karantar da mutane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, a koya musu sallah da azumi da zakka da hajji da aure da kasuwanci da mu'amala da sana'a da zamantakewa, a wayar musu da kai, a nuna musu mahimmancin ilimin addini da ilimin zamani. Mu samu likitoci da yawa, injiniyoyi da yawa, mu sami wato masana harkar rayuwa na kowane fanni na ilimi su yawa a cikin musulmi, mu samu alarammomi mahaddatan alqur'ani su yawa, mu samu gangaren kafu gwani, wane gwani ciki falshakku a cikin yawa, mu samu masana tafsiri, masana hadisi, masana wato duk tauhidi da aqida su yawa a cikin musulmi, a samu addini ya an fahimce shi, rayuwa ma an fahimce ta. Wannan shi ake kira aljihadu ta'alimi. Aljihadul mali, a fito da kuɗi, a daina yin rowa wajen ɗaukaka addinin musulunci. Addini yana buƙatar kuɗi, yana buƙatar gudunmawa, yana buƙatar masu arziki su fito da arzikinsu domin a yaɗa addinin musulunci, ta hanyar taimakawa matasa su yi karatu, da taimakawa marayu, da taimakawa zawarawa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya taimakawa bazawara to abu uku Allah zai masa, wanda ba inda ake samun abu ukun nan sai inda aka taimaki bazawara. Yace as-sa'i 'alal armalati wal miskin, sai yace kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im allazi la yaftir wa kas sa'im allazi la yuftir. A cikin hadisin Bukhari, manzo Allah yace mai tsayawa wajen kula da bazawara da kuma talakawa, matsayinsa a wajen Allah kamar mai jihadi ne wanda bai gama jihadin ba har ya mutu. Matsayinsa a wajen Allah kamar mai tsayuwar dare ne wanda bai yanke ba har abada, ko da bacci yake. Matsayinsa a wajen Allah kamar wanda ya dau azumi ne har abada bai sha ruwa ba, har abada bai taba shi. Kullum za a rubuta masa a wajen Allah yana azumi, in ya taimaka ba zawara, ya taimaka talaka, to a wajen Allah kullun azumi yake, a wajen Allah kullun qiyamul layl yake, a wajen Allah kullun jihadi yake. Hadisi yana nan a cikin Sahihul Bukhari. Shi yasa muka fito da tsarin taimakawa zawarawa. Yanzu mun aurar da bazawara 1,350 ko ce tana ɗakin mijinta, wanda wannan ya kashe zinace-zinace, ya kashe rashin aikin yi, ya kashe wato masifofi da bala'o'i da suke faruwa, da bakin ciki da ɓacin rai da mata suke gamuwa da shi. Aka yi musu gara, aka yi musu lefe, aka ba su jarin 20,000, aka yi musu kayan ɗaki, kowacce sai da aka ba ta buhun shinkafa ɗaya, ƙaton buhun shinkafa, aka ba ta katon ɗin taliya da na makaroni da galan ɗin mai guda hudu da kuma buhun gishiri, sannan aka yi mata atamfa da shadda da lesi, sannan kuma aka bata 20,000, aka bata sadakinta 10,000, sannan kuma aka yi mata gado, aka yi mata kwaba, aka yi mata katifa, aka yi mata zanin gado, aka yi mata fulilluka, aka yi mata leda, aka yi mata labule, aka yi mata dan kunnen da za ta sa da sarka, aka yi mata kunshi, aka yi mata dilka, aka yi mata turare, aka yi mata halawa duk kyauta. To kun ga wannan ya shiga cikin wannan hadisi. To saboda haka wannan shi ake bukata, al'umma su taimaka al'umma, a samar da makarantu da wajen ilimi. To Allah ta'ala ya ce kada ku nuna soyayya ku ga irin waɗanda suke kin Allah da manzonsa. Wannan jihadi ne ake kiransa aljihadul mali. Akwai aljihadul biliyat, shine musulmi su tanadi kayan tsare kansu su ƙarfi, domin duniyan nan yanzu in ba ka da ƙarfin da zaka tsare kanka sai a dinga cin zalinka, ba dan su fada ko su tsokana ba, a dan su tsare kansu. Wanda yayi kuran fada mana zai gane kuransa, saboda haka dan haka ake tanaji ake kintsi. Sannan akwai jihad bil lisan, shine wa'azi, karantarwa, kare addinin musulunci ta kafafen yada labarai, internet ne, tubo ne, duk inda ka ga an yi rubutu an soki Allah ko manzansa ko musulunci ko an mana mummuna fahimta, shiga ka gyara ka ce ba haka bane ga yadda abin yake. To shi da Allah ya ce in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, idan kun fito domin jihadi a tafarki na, wabtiga amarbati, da kuma neman yarda ta, to jawabin ya gabata cewa kada ku riki kafirai su zame muku masoya, kada ku riki makiyana makiyanku su zama masoya. Tusirruna ilaihim bil mawaddati, kuna sirrantawa zuwa gare su da soyayya, ma'ana kuna daukan labaranmu, kuna daukan sirrinmu, kuna daukan karfinmu, kuna zame musu yan rahoto, kuna zuwa cikin musulmi, kuna jin abinda suke tattaunawa, kuna dauka kuna kaiwa makiyansu. A halin su na makiyan ba a dakowa a kawo mana, amma mu sai a dinga daukan maganganunmu da labaranmu da tattaunawanmu da karfafa zuciyarmu na musulmi, ana kaiwa makiyanmu don su cutar da mu. Masin irin wannan ko a wace irin riga suke, su kiyaye ga musu da Allah, waɗanda ake turo su wajen tarurrukan musulunci da inda jama'a suke tattaunawa, suna daukan labarai suna kaiwa makiyanmu, wani labarin ma su juya shi, wani su canza shi. To masu irin wannan su san ga musu da Allah, tun a duniya za su gane kuransu. Udaka Allah ta'ala ya ce kuna asirtawa da soyayya zuwa gare su, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, Allah ya ce ni ne mafi sani da abinda kuke boyewa da kuma abinda kuke bayyanawa. Wa man yafa'alhu minkum, wato abinda kuke boyewa na soyayyar su da wanda kuke bayyanawa a fili na goyen bayan su, wa man yafa'alhu minkum, wanda ya kara aikata haka daga cikin ku bayan gargadi da jan kunne da kashedi, faqad dalla sawa'a as-sabil, wannan ya kauce ma hanya madaidaiciya, baya tsakiyar hanya, gefe gefe yake bi, da haka saura kirzi ya ba addini. In yastafukum, ga dalilai guda uku da Allah ya bayar wanda zai sa ba za a so kafiri ba, yace in yastafukum, idan suka yi nasara akan ku, yakunu lakum a'da'a, za su kasance makiya akan ku, za su yi muku cin mutunci su tulakanta ku, wayabsutu abnabi wayabsutu ilaykum aydiyahum, za su shimfida hannayensu zuwa gare ku, wa alsinatahum, za su bude bakunansu zuwa gare ku, bisu'i da muzantawa, hannu su amfani da shi wajen kashe ku, wajen lalata dukiyar ku, wajen kona ku, wajen cin naman ku, wajen mai duk za su yi da hannayensu, wa alsinatahum, za su bude bakinsu su zage ku, su zage addinin ku, su zage Allah, su zage annabi, su zage musulunci, su yi tsokana tsokane ku, su nemi fada da rigima da ku, duk za su yi wannan da baki, har ma su ci naman kuma. Wa waddu, abu na uku, suna fata suna gurin, law takfuruna, ina ma za ku zama kafirai. To abun nan uku ne yasa ba za a so makiyin Allah ba. Lam tanfa'akum arhamukum, Allah ya ce zumuntar da ke tsakaninku cewa ƴan uwanku ne ko danginku ne ba za ta amfane ku ba, wala auladukum, cewa ko ƴaƴanku ne su ko su ne ƴaƴanku ko ku ne ƴaƴan, wannan ba zai amfane ku ba shi ma, idan babu tauhidi, babu aqida, babu san Allah da manzonsa. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum, a ranar alqiyama Allah zai rarrabe tsakaninku. Akwai qira'an yufassalu bainakum, za a rarrabe tsakaninku, ko yafsilu ko yufsalu, za a rabe, za a bambance, za a ware a tsakaninku, li yawmil fas, wa ma adraka ma yawmil fas, yawmil fas, ranar da za a tantance masu tauhidi daban, mushrikai daban, masu sunna daban, masu bid'a daban, masu gaskiya daban, masu ƙarya daban, masu ilimi daban, jahilai daban, masu wato munafikai daban, masu gaskiya daban, komai za a ware shi daki daki. Wa mtazul yawma ayyuhal mujrimuna, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. To Allah ta'ala yace wallahu bima ta'maluna basir, Allah yana ganin abinda kuke aikatawa, in alkhairi ne zai saka muku, in sharri ne ma zai saka muku. Na'am.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة والله قدير والله غفور رحيم
سي الله تعالى يمنى بيان بنغري نبينا wannan سورة يتي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم للي حقيقة كتاوان كوي يا كسنچي أغلنكو دنغني غشأن النبي إبراهيم ya kamata kowa ya koyi da annabi Ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an ummi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim annabi Ibrahim shine wanda Allah ta'ala ya ambaci sunansa sau 69 a cikin alqur'ani kuma yayi gogormaya iri mun yi bayanin ta a baya wanda daga ciki akwai mahaifinsa wanda yake cewa iz qala li abihi azara attakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin to haka nan kuma Allah ta'ala yake ga mana ga babansa ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a to Allah yake ku koyi da shi mahaifinsa ne amma da yake Allah ga irin yadda suka raba gari amma da yake cewa la arjumannak illa illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya in baka daina irin wannan wa'azi ba zan jefe ka da maganganu marasa kyau ko da dutse ka kaurace min nisa mai baya baya da kai qala sa astaghfiru laka rabbi qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi wannan alƙawarin da yayi ne Allah yace to ban da shi wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa amawidatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له انه عدو لله تبرأ من ان ابراهيم لأواه حليم الله ya ce to kuna da kikkiawan koyi a cikin sha'anin annabi ibrahim wallazina ma'ahu da wadanda suka yi imani da shi ko wanda suke tare da shi annabawa akan aqidarsa wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa musa wa haruna wa kadhalika najzul muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luqa wa kullam faddalna 'ala al-alamina to ku bi tafarkin annabi ibrahim da wanda suke tare da shi na annabawa ko wanda suka yi imani tare da shi fa amana lahu lut ko matarsa da ta yi imani da shi iz qalu li qaumihim lokacin da dukkan suka ce wa mutanansu inna bura'a'u minkum mu mun barku mun rabu da ku mun raba gari mun yi baran inji bahaushe wa mimma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bautawa ba Allah ba mun yi baran da shi kome in ba Allah bane kafarna bikum mun kafirce muku mun juya muku baya wa bada bainana wa bainakum al'adawatu qiyayya ta bayyana a tsakaninmu da ku wal baghda'u da kuma fushi da fada abadan har abada ba shiri tsakaninmu hatta tu'minu billahi wahdahu, sai kun zo kun yi imani da Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya, fi zatihi, fi uluhiyatihi, fi rububiyatihi, fi asma'ihi wa sifatihi, illa qawla ibrahima. Nan ba za ku koyi da annabi Ibrahim ba, lokacin da yake cewa sa'astaghfiru laka rabbi, yace illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka, sai fadar annabi Ibrahim da yace wa babansa zan nema maka gafara. To ka ku koyi anan, ku koyi da annabi Ibrahim a ko ina, amma ba da inda yace zai nema babansa gafara, domin shi ma lokacin da ya fada hakan Allah yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim, yace wa ma amliku laka min allahi min shay'in, bazan tsina na maka komai ba daga cin al'amarin Allah na lada ko na alhaki, rabbana alayka tawakkalna, yace ya Allah mahalicinmu gare ka kadai muka dogara, wa ma yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa ala Allah falyatawakkal almu'minun wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa ilayka anabna, gare ka muka koma, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa ilayka almasir, kuma makoma da matattara ranar alkiyama duk gurin Allah ta'ala za a koma. Rabbana, suna cewa ya Allah mahalicinmu, la taj'alna fitnatan, kada ka sanya mu zama fitina lillazina kafaru, ga waɗanda suka kafirta. Menene fitina ga waɗanda suka kafirta? Ko ka ba su nasara akan mu, su azabtar da mu, su wahalar da mu, su kaskantar da mu, har wasu daga cikin mu su fitinu, su ridda su ba addini, ko kuma Allah ka jarabce su da mu, su ga cewa mu din muna cikin talauci, muna cikin wahala, kuma bala'i yana ta hawa kan mu, har su dauka cewa dan mun yi imani da kai ne wannan bala'i yake samun mu. To Allah kada ka sanya ɗayan biyun haka ya faru akan mu, dan kada wasu su dauka cewa duk mai binka kaskantacce ne, wulakantacce ne. Wa ghafir lana rabbana, Allah muna roƙonka kai gafara a gare mu, ka yafe mana zunubanmu da kurakuran mu baki daya, innaka antal azizul hakim, kai mabuwayi ne kuma kai mai hikima ne kuma mai yin abu ne, duk hukuncinka adalci ne, ko baka yin abu sai da hikima. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun, haqiqa kikkyawan misali da abun koyi ya kasance a cikin su a gare ku, ma'ana ku koyi da su. Amma liman kana yarjullah, ga wanda yake kaunar Allah ko yake tsoron Allah, wal yawmal akhir, yake fatan yaje lahira lafiya a sasha aljanna, wa man yatawalla, wanda ya bada baya ga barin addinin Allah yaje goya waɗanda suke kishiyan mu baya, fa inna Allah huwal ganiyu, Allah shine wadatacce, dan baka cuci Allah ba. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ganiyul hamid, ya ku mutane dukkan ku mutsiyata ne a wajen Allah, Allah shi kadai ne mawadaci, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, duk abin da ke hannun ku karewa zai yi, wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum, in kun bada baya Allah zai musanya wasu ko ba irin ku ba. Alhamid shine Allah abin yabo, kuma yana yabon waɗanda suka yi abin kirki. Asallahu an yaj'ala, yiwa Allah ta'ala ya sanya bainakum, tsakaninku wa bainal ladzina adaitum, da tsakanin waɗanda kuka yi kiyayya da su saboda Allah, minhum, daga cikin su mawaddatan, Allah ya sanya kauna. Me yiwa kaga mutun ka tsananta gaba a gare shi, wata ran sai ya fahimce ka ko ka fahimce shi, sai kaga abubuwa sun yi sauki. Shi yasa ake cewa in ba dan Allah ba, kakka tsananta soyayya ko ka tsananta kiyayya, kakka tsananta kiyayya daga baya kuma a zo a shirya, ko ka tsananta soyayya daga baya a zo a bata, saboda haka komai ka yi shi daidai, gurgudo daidai abin nan, san Allah shine ake tsanantawa. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, shi ake tsanantawa san Allah da san manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nan soyayya ce ta dindindin, ba wani abin da zai jawo ku bata da Allah ko manzonsa. Amma duk wanda ba shi ba, kai abin wato da sauki. Shine Allah ta'ala yace wallahu qadir, Allah mai iko ne kuma ya sanya hakan, domin da yawa waɗanda aka yi ta rigima da su din sun zo sun musulunta, wasu ma da an kashe iyayensu a kafirci suka zo suka musulunta, kamar Khalid bin Walid, babansa Al-Walid bin Al-Mughira, an kashe shi a kafirci kuma ya zo ya musulunta, kama As bin Wa'il, baban Amr bin Al-As, shi ma an kashe babansa Asi dan Wa'il kuma shi ma ya zo ya musulunta, kama Ikramatu bin Abi Jahal, an kashe babansa Abu Jahal kuma ƙarshe shi ma ya zo ya musulunta, kamar Hind bintu Utbah bin Rabi'a, an kashe babanta Utbah bin Rabi'a, kuma ita ma ta zo ta musulunta. Suna nan sahabbai da yawa waɗanda wani an kashe babansa, wani babansa, wani kaza, ƙarshe suka zo suka zama ƴan uwan juna da waɗanda suka yi musu haka. Su ma ta bangaren su din sun kakkashe musulmi ƴan uwa da dangi, amma duk aka manta da wannan, aka zo aka haɗe aka zama abu ɗaya. To Allah ya ce mai iko ne bisa haka, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne. Na'am.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi wannan bayani wanda ke nuna akwai tsauri da zafi a ciki, kada mutum ya dauka ana nufin aje ayi rigima ko ayi tashin hankali, ko wanda suka nemi zaman lafiya ka a basu kofa a zauna lafiya din, sai Allah ta'ala ya ce to duk da wancan bayani da aka yi na ku zafafa ku tsananta kar ku nuna soyayyarku da goyen bayanku da haɗin kanku ga waɗanda suka yi yaƙi da ku, suke tona asirinku, suke cin mutuncinku, to Allah yanhakumullahu, duk da haka Allah bai hana ku ba, anil ladina lam yuqatilukum fi dini, ga irin waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addini, ba su faɗa da ku ba, suna son zaman lafiya da ku, suna fahimtar ku, kuna fahimtar su, to Allah bai hana ba. Walam yukhrijukum min diyarikum, ba su fitar da ku daga cikin gidajenku ba, an tabarruhum, Allah ya yadda ku yi musu alheri, Allah ya yadda ku nuna musu nagarta, Allah ya yadda ku yi zaman lafiya da su, Allah ya yadda ku fahimci juna da su, Allah ya yadda ku musu abin duk da za a samu zaman lafiya da fahimtar juna da alheri. Wa tuqsitu ilaihim, kuma Allah ya ce ku yi musu adalci, kada mutum da mun samu bambancin addini, ko mun samu bambancin kabila, ko bambancin gurin zama, ko bambancin ƙasa ya sa mu cuce shi, ko mu zalunce shi, ko mu ɗauki alhakinsa. Allah bai yadda haka kawai a farma waɗanda ba musulmi ba, da faɗa ko da kisa ko da zagi ko da cin mutunci ko da kashe su, haka kawai Allah bai yadda da wannan ba. Mai yin wannan baya kan hanyar Allah. Allah ta'ala ce inna Allah, haƙiƙa Allah ta'ala, yuhibbul muqsitina, yana son waɗanda suke yin adalci a cikin abubuwansu. Wala jirimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kada qiyayyaku ko rijimaku ko fadanku tsakaninku da wasu mutane yasa ba za ku yi musu adalci ba, ku yi musu adalci shi yafi kusa da tsoron Allah. Shine Allah ta'ala yace inna ma yanhakumullahu, kada Allah ya hana ku ne, anil ladina qatalukum fid dini, bisa waɗanda suka yaƙe ku a cikin addini, wa akhrajukum min diyarikum, suka fidda ku a cikin gidajenku, kaga abu bi kenan, wa zaharu ala ikhrajikum, ko suka bada goyen baya wajen fitar da ku daga cikin gidajenku, ma'ana sun yaƙe ku, ko sun fidda ku, ko sun taimaka an fidda ku, anta wallahu, waɗannan su ne Allah ya hana ku jibince su. Wa man yatawallahum, wanda ya ba su goyen baya da soyayya da haɗin kai, fa ulaika humuz zalimun, waɗannan su ne azzalimai. Ta an kama maganganu guda biyar dangane ga wannan aya akan wa ta sauka, kuma bayanin me take yi, akwai maganganu guda biyar. Na farko shine wanda wato yazo cewa nana Asma'u ya sayyidina Abu Bakar, sunan mahaifiyarta Qutailatu binta Abdul Uzza. Sayyidina Abu Bakar ya auri mata hudu ne kaf a rayuwarsa, kuma ƴaƴansa duka guda shida ne. Sayyidina Abu Bakar, matarsa ta farko ita ce wannan Qutailatu binta Abdul Uzza, ta haifa masa ƴaƴa guda biyu, akwai Abdullahi akwai Asma'u. Matarsa ta biyu ita ce Ummu Ruman, wadda mata abokinsa ce, Allah ya masa rasuwa, suna kasuwanci tare, ita ce mafiyar nana Aisha. da Allah ya wannan abokin na sayyidina Abubakar rasuwa shine ya auri matarsa Ummu Ruman, ita ce ta haifa masa Aisha da Abdurrahman. Sai matarsa ta uku ita ko matar Ja'far ce dan Abi Talib, lokacin da Annabi ya tura su yaki a lokacin da aka yi yakin Jaishul Umara ko gazwatu Mu'tata, yayin shahada to ya bar ƴaƴansa da mata guda biyu bazawara. Kun ga taimakon bazawara mai ƴaƴa shine sayyidina Abubakar ya aure ta ya rike ta tare da ƴaƴan, shine Asma'u ta haifa masa da Muhammad, shine wanda aka haife shi lokacin da aka zo za a yi aikin haji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Sai matarsa ta ƙarshe ita ce Bintu Kharija, wacce ta haifa masa ya sa mata Ummu Kulsum kafin ma a haifi ƴar sayyidina Abubakar ya rasu. Amma kirana na Aisha yace matata tana da ciki, ko mace za ta haifa, in kuma haife ta a sa mata Ummu Kulsum. To shine ƴaƴansa guda shida kenan, maza uku Muhammad, Abdurrahman, Abdullahi, mata uku Aisha, Asma'u da kuma Ummu Kulsum, matansa kuma gaba ɗaya huɗu ne. To ita wannan da bata musulunta ba, babar ita Asma'u da Abdullahi bata musulunta ba, da aka suka rabu da sayyidina Abubakar. Bayan sun rabu da aka samu sulhu Hudaybiya, sai ta kunso kayanta ta zo da nufin ta zo ta ga ƴarta Nana Asma'u su gaisa. Da ta zo ta yi sallama sai Nana Asma'u ta ce tsaya a ƙofar gida, sai na tambayi manzon Allah domin aya ta sauka la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya, domin kan je in sauke ki a gida na aya ta hau kaina. Sai na tambaya in ba kya ciki to shikenan sai ki shigo mu tattauna, in kina ciki ki san da dare miki. To shine ta gaya wa Nana Aisha ta tambayo mata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha ta yi su tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan aya ta sauka, cewa irin wannan matar da dan kunshin kayanta ba ta cikin waɗanda Allah ya ce a yi rigima da su ko a yi fada da su ko a kore su. To da haka ta ce to shigo, ta shigo ta ba ta abinci, suka zauna suka tattauna tare da cewa ita baba ba musulma bace, ita kuma ƴan musulma ce. Allah ya ce banda irin waɗannan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fi din, wannan tsohuwa waya za ta yaka, ta zo ne da niyan zaman lafiya ta ga ƴarta a gaisa. Da haka Allah ya ce ka asa ta a cikin wannan lissafin. To wannan shine wato dalili na farko. Dalili na biyu an ce ta sauka akan Khuza'a da Bani Mudlij, waɗanda suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ba za su yaƙe shi ba, ba za su taimaka wani yaƙe shi ba, Jimal Abdullah dan Abbas, kuma suka zauna akan haka. Na uku shine ta sauka akan Bani Hashim, daga cikin su akwai Abbas, wanda shi Abbas din nan duk da baya bai musulunta da wuri ba, amma ya ba Annabi haɗin kai da goyen baya ta yadda duk wani sirri da Quraysha suka kulla sai ya rubuto ya gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na hudu wannan ta shafi kowa da kowa, duk wanda zai nemi a yi zaman lafiya da shi a zauna lafiya. Wa in janahu lis-salmi fajnahlaha wa tawakkal 'ala Allah. Na biyar ta sauka ne akan mata da yara, waɗanda su dama ba sa shiga rigima, ko rigima ake a tsallake mata da yara kada a cutar da su. Bayan Imam al-Qurtubi ya kawo waɗannan maganganun gaba daya, sai yake cewa wa aulal aqwali fi zalika bis-sawabi, maganar da tafi inganci a cikin biyar din nan qaulu man qala uniya bi zalika la yanhakumullahu, abinda ake nufi Allah bai hana ku ba, anil ladina lam yuqatilukum fid dini, waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba, min jami'i asnafil milal wal adyan, kowane irin addini mutum yake yi, kowace irin mazhaba yake bi wacce ba irin tamu ta musulunci ba, in ya nemi zaman lafiya mu fi shi iya zaman lafiya, kamar yadda in ya nemi rigima mu fi shi iya rigimar, amma in ya nemi zaman lafiya mu fi shi zaman lafiya. Shine ya nuna kai ba kaskantacce bane, in an zauna lafiya da kai ka iya zaman lafiya, in ko za a ci mutuncin ka to ba isa ba kuma, shi yake nuna kai tsayayye ne. To shine Allah ta'ala ya ce malam yace antabarruhum wa tasluhum, ku yi musu nagarta ku sadar da su, wa tuqsitu ilayhim, ku yi musu adalci kada ku cuce su, li'anna Allah azza wa jalla amma bi qawlihi jami'a man kana zalika sifatuhu, duk wanda yake man kana zalika sifatuhu, duk wanda sifar sa kenan, ko man kana zalika sifatuhu, duk wanda irin sifar sa kenan, to Allah ya shigar da shi karkashin wannan. Falam yukhassis bihi ba'dan duna ba'din, bai ware wani banda wani ba, wala ma'anan لقول من قال ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ, yace kada a saurari maganar wanda yace an soke wannan aya, li anna birr al mu'min min ahli al harb mimman bainahu wa bainahu qaraba aw nasab mimman la qarabata bainahu wala nasab ghayr muharram ولا منحي عنه اذا لم يكن في ذلك جلاله له yace domin zaman lafiya tsakaninka da wanda ko dai da nasaba ko babu ko da alaka ko babu in dai akwai bambancin addini da kabila a zauna lafiya a fahimci juna kowa ya addininsa ba tare da tsokana ko fada ko rigima ko tashin hankali ko shiga haƙin wani ba Allah ya yarda a kowane zamani a irin wannan zaman saboda haka amma an akwai reni da tsokana da fada to wannan shine ba a so ko da haka yace ka a taimaka musu da wato dawakai ko a ce maka musu da makamai to in akai wannan an yi abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma ya goyi baya to wanda ya aka sun haka wannan shine wanda yake azzalimi malamin tafsiri suka ce wa hadhihi al aya rukhsatun fi silati allazina lam yansibu al harba lil muslimina wannan aya sauki tai wajen sadar da alaka ga duk wadanda ba su daura tamarin yaki da Allah ko da musulmi ba wa jawaz birrihim da kuma wato ya halatta ayi musu nagarta ayi musu alheri wa in kanatul muwalatu munqati'atan duk da wato soyayya ta yanke bambanci tsakanin mawadda da muamala muwalat da muamalat ita muwalat goyen baya ne ka goyi bayan mutum akan abin da yake ba daidai ba wannan shi Allah ya hana amma muamala zamantakewa mai kyau ka isarwa da mutum sako da maganganunka da ayyukanka ya gane kai musulmi na kwarai ne baka ƙarya baka cin amana baka shan giya baka zina baka luwadi baka yin ƙarya baka saba alƙawari baka yin algus baka yin sata baka sane baka fashi da makami baka kwange duk munanan halayen ya zauna da kai ba zai gani ba to wannan wa'azi kake da halayenka amma kazan musulmi mai cin amana musulmi mai ƙarya musulmi mai ha'inci musulmi mai yaudara musulmi dan fashi da makami musulmi barawo musulmi wato ainihin mai ha'inci mai algus musulmi mai satar dukiyar jama'a musulmi mai fada musulmi wato mai saba alƙawari musulmi mai cin amana musulmi mara gaskiya to abinda kake cewa addinin ka ne ma yasa kai haka kuma wanda ba musulmi ba zai gane wani abu mai kyau tsakanin bambancin ka da shi har yayi sha'awar ya zo ya hadu da kai ba saboda nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah ya dauka ka musulunci da musulmi masu tambaya wannan yace me hukuncin sawa mara lafiya drip wato yana azumi to malamai sun ce idan har wato mutum ba shi da lafiya za a yi masa ƙarin ruwa to wannan azumin nasa ya kare domin duk abin da zai shiga shi azumi sunansa imsak anil mufattirati kamewa ga barin duk wani abu da zai shiga jikinka ya sa azuminka ya kare saboda haka in za a kara mutum ruwa dama ba shi da lafiya kuma wanda ba shi da lafiya Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra amma irin allura da za a wa mutum wacce ba ciki take kaiwa ba jini ta jijiya take bi da sauransu ba wacce za ta ciyar da mutum abinci ba wannan malamai suka ce babu laifi wanda yace yan uwana da mahaifiyata sun sayi maita ana sayan maita tace ita sai ta ki sai suka ce sai sun hallaka ni sai ni kuma na yanke zuwa gunsu sai dai aika ko nayi laifi ayo mayu dama ba dole ki yanke alaka da mayu ba duk da sun ce za su halaka ki ai sun miki barazana ga abin da zai salwantar da rayuwarki ko su nakasta ki da aka yanke alaka da su babu laifi har sai sun tuba daga maita da suka siya suka zama mayu Allah ya raba mu da mayu me hukuncin sallar wanda ya ji kaman abu ya dugo masa kamar abu ya dugo masa kaga bai dugo ba kenan waswasi ne kawai tabbas ake amfani da shi a shari'a al-yaqinu la yazulu bishak so da haka idan abu ya dugo sai kai masa hukuncin ya dugo alwala ta ware a ji a sake alwala amma kamar ya dugo wannan shedan ne yake suranta maka a zuciyarka dan ka je kai ta sake alwala wanda ko ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayanku yana sallah yaji ana masa waswasi cewa alwalarsa ta ware kai ya fita daga masallaci hatta ya suma a sautan aw yajida rihan hadisin Bukhari da Muslim yace kaka fita daga masallaci dan kana jin waswasi a ranka sai ka tabbatar kunnanka ya ji maka tsit ta fito ko ka ji doyinta a hancinka kana da yaqini amma ba haka ba kada ka yadda da wannan shawarwarin shedan din me hukuncin waɗanda suke tafiya su dade ba tare da sun ba iyalan su kyakkyawar kulawa ba? Gaskiya musulunci bai yadda ka kaurecewa matarka baka zuwa gurinta ba. Sayyidina Umar yana yawo, sai ji wata mata tana waka. A cikin waka tana nuna cewa in banda tana jin tsoron Allah, saboda mijinta ya tafi jihadin daukaka addinin Allah, ya bata cikin matsala. In banda wannan da sai ta nemi wani ya kwanta da ita. Jin wannan, hankalin Sayyidina Umar ya tashi, yazo ya samu Hafsa, yace mata, mace za ta iya hakuri in ba miji kamar yaya? Tace wata hudu. Yace to duk wanda aka tura shi jihadi ya wata hudu ya dawo. Yazo ya dau matarsa, ko ya dauke ta ya tafi da ita, ko ya dawo gurinta, ko ya sake ta, amma bai yadda a dinga kaurace wa mata ba. Haka wani mutum saboda ibada ya kaurace wa matarsa, azumi yake yi da daddare, sannan azumi da rana tsayuwar dare, sai labari yazo wa Sayyidina Umar, sai sa aka kirawo mijin, aka kira matar. Yace me ya faru? Yace wallahi wasu surori na karanta suka firgita ni, sai naga bana sha'awar matar kwata-kwata, shine kawai nake azumi da daddare, a azumi da rana tsayuwa da daddare. Sai yawa zuwa ce tace mijina mai tsayuwar dare ne mai azumin rana. Sai Sayyidina Umar yace madalla da mijinki, a irin su ake so. Tace ka gane fa, da daddare sallah kawai yake yi, da rana azumi kawai yake. Ce madalla da mijinki, aka ake so? Me yake so mijinki? Yawo kike so ya tafi, ko me yake so? Sai Sabi yace baka fahimce ta ba. Yace to me kai ka fahimta? Yace ai mijin ya kaurace mata, in zai yi azumi da rana yayi tsayuwa da daddare, to idan ina haƙin ta? Yace to ka gane, karatta ka je ka kira mijin kai musu sulhu. Shine je kira mijin, yace me ya faru? Yace wallahi wasu surori na karanta suka firgita ni, suka razana ni, suka taya min da hankali, shi yasa na watsar da kowa daga ciki har ita matar. Yace to har yanzu dai kana duniya, kuma har yanzu matarka ce, kuma kanka je garin sallah ka dauki alhakinta. Yanzu mu dauka ka firgita din, ayoyin da suka firgita ka a baka firgitar, amma ka firgita kwana uku, kwana ɗaya ka ba matarka. Ka dauka yanzu matanka hudu, ayoyin da suka firgita ka a ba su kwana uku, ita matarka da bata firgita ka ba, ita kuma ka bata kwana ɗaya. Sai ka kaida da wannan hukunci. Yace ya yadda, da haka kwana uku ba za ta zo ba, saboda yana azumi yana qiyamul layli. Cikon na hudu ba azumi ba qiyamul layli, ranar ta ce. Shine tace ta yadda da wannan hukunci. To shine Sayyidina Umar da aka zo, yace ya aka yi? Yace ai na je na ware matsalar. Sai ya ka ware? Yace kaji hukuncin da neman kaddara, yanzu matan sa hudu, domin kada a raba shi da ibada kuma a cuci lahirar sa, a raba shi da mata a cuci duniyar sa. To shine nayi masa hukunci a matsayin mai mata hudu. Ayoyin da suka firgita shi da surori, muka ba su kwana uku su je su ta firgita shi. Wannan kuma rana ɗaya da matarsa bata firgita shi ba, a bata rana ɗaya. Yace amma na, wato ka bani mamaki na yadda ka fahimci ƙarar da kuma yadda ka warware matsalar. Sura ka je na nada ka alƙali a ƙasa, ka za ka zama alƙalin su. To ka san kinaya, mata suna da kinaya. Yanzu wata tsohuwa ta shigo kotun, ta shigo fadar wani sarki, tace ya kai wannan sarki gidana ba bera. Sai ba fada yace to ai sai ki gode wa Allah, bera da ake neman su a kashe shi. Abinda ake kashe bera ke kuma kin gidanki ba bera, ba sai ki gode wa Allah ba. Sarkin da yana jin su, akai ta mata fada yace ku tsaya, wai me yake ka bera? Abinci. In kaga bera yayi kaura, sun tara zuriyar su sun ce mu kaurace wa gidan nan, to bala'i ya bala'i. Kaga bera yayi mitin da duk tseren da ke gidan, cewa sun yadda gidan nan ya shiga bala'in talaucin da ko daddawa babu, sun yi hijira su bar gidan, to kai ma ka hijira ka bar shi. Ai berayen nan su kansu rahama ne, in kana jin kuya-kuya din su, to alaman dai ana ci ana dan sha kenan, su ma suna dan taba. Amma aka ce bera ya bar gidan ka, to bala'in ya bala'i. Yace ai kara ta kawo na bala'i ya same ta na talauci, da haka maza maza a je su to a bata abinci. To kun ga wannan kenan. Wannan yace a mai hukuncin, dan haka bai kamata mu dinga tafiye-tafiye muna kaurace wa matan mu har lokaci mai tsawo ba, hakan yana shiga cikin haƙƙin su. Mai matsayin azumin wanda yake da janaba har alhijir yake, to ba laifi. Nana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wayar gari da janabar iyalinsa. Mutukar dai janabar wato ta same ka ne kafin alfijir yake to, amma ba kai wanka ba har alfijir yake to, to babu laifi kai wankan daga baya. Kwatankwacin sa wanda ya mafarki da rana ne, wanda ya mafarki da rana shi ma ko wani abu ya fito wanka kawai zai, amma azumin sa a bai kare ba. janaba ce ta same ni sai kuma al'ada ta zo wace irin wani irin wanka zan yi janaba ta same ki sannan al'ada ta zo don an tashi dai wanka ɗaya za a yi in an tashi hada su sai ai niyya biyu ai wanka ɗaya domin ai wanka anana tashi ba wata fa'ida amma in akai niyya biyu cewa wannan wankan zai dauke abu biyu to babu matsala a ciki kamar yadda idan juma'a ta hadu da idi akan yi raka'a biyu da niyyar ita ce idi ita ce juma'a kuma ta tsaya akan wannan mai hukuncin korar yara daga masallaci baya halatta a kori yara gayyato su ma ya kamata a yi domin ya tabbata hadisi cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa menene yawa okay saboda ka gayyato su ya kamata a yi in ka duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina hasan da sayyidina husaini manzon Allah yayi sujjada a matsayin sa na liman hasan yakan zo ya hau bayan sa husaini ya hau bayan sa suna doki da bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ki dugowa daga sujjada har sahabbai suka ga an dade wannan wace irin sujjada ce sai wani ya dago ya ga wai me yake faruwa ga liman ne sai ga ashe yara ne suka hau gadan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama jikokin sa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne da san yara saboda kada ya miƙe su fadi ko su ji rauni ko a kore su kasu dawo gobe sai ya hakura sai da suka sauka da kansu bayan an yi sallama ya wayo ce sahabbai kada ku ga na dade a sujjada jikoki na yana ce musu yaya shi saboda jika da da duk abu ɗaya ne yayana ne suka hau gadan bayana shine kada in gaggauta su su gama bukatar su ba su sauka shine na hakura na tsawaita sujjada saboda su sannan nabi akwai hadisi shi ma a Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko umama jikar annabi ce wacce Zainab yar manzon Allah ta haifa masa wato matar As abuna Abul As ibn Rabi wanda shi kuma dan yar uwan nana Khadija ne auren zumunta akai musu saboda haka da aka haifi wannan yarinya sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama jikar sa mace guda ɗaya ce kenan shine yake dauko ta yazo ya rungume ta yana sallah in zai sujjada sai ya ajiye ta in zai ruku'u ya ajiye ta in zai tashi ya daga ta wanda a cikin Fathul Bari Hafiz yake cewa Annabi yayi haka sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna tausayin sa ga mata musamman yara da kuma hana binne su da rai da hana kashe su da hana wulakanta su shi yasa a cikin sallah ma ya rungume yarsa ya sallah da ita haka na Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tsaka hudubar juma'a sai ga Hassan da Husaini sun taho ya kasa hakuri yana kan munbari sai da ya sako ya zo ya dauke su ya rungume su ya hawo munbari da su sai yake cewa sadaqallah almalu wal banuna innama amwalukum auladukum fitna ya karanta wannan aya yace innama amwalukum auladukum fitna yace ku duba ya'yan nan na sun zo wallahi kasa hakuri na ina huduba sai da na sako na zo na dauke su tukunna na hawo munbari da su abinda yasa ba ma so a dinga raba yara da gurin ibada ƙara a koya musu ladabin masallacin in ana korar su wata ran ba za su dawo ba kuma so muke su gaje mu ku duba yadda ake zuwa coci za su debi ƴaƴan su gaba ɗaya su tafi da su da ƙanana har da na goye mu ma so muke ƴaƴan mu su saba da masallaci tun muna da rai mu gan su a masallaci ranar da ba ma nan su su zo su ci gaba da kula da masallacin abinda kawai za mu koya musu ladabi da tsafta kuma an zo masallaci ba a surutu ba a hayaniya ba a guje-guje ba a kaza mu sassar kafa su a tsakanin manya haka ake musu kakku ba su taru su kadai guri guda sai in ya daga kai ya ga babba ya daga kai ya ga babba shi ma ya shiru amma in ya ga kusa da shi wani sai ya muntsini wannan shi ma nan sai ya muntsini wannan sai su kama kokawa amma in suka zo wawwatsa su a tsakanin mu kai zauna can kai a wawwatsa su don aka wawwatsa su suka ga kowa ya nutsu sai ga su ma sun nutsu to haka ake ma yara sai a zauna da su don suna zuwa muna koran suka tafi wasa ko su je su ji rauni ko su je wani ya lalata rayuwar su ko kaza tunda har suna biyo mu wajen ibada to mu hakuri mu musu tsari mu sa a kunga kula da su wannan shine akwai hadisi ne wanda bai inganta ba yana cewa ku nisanta masallatan ku daga yaran ku da mahaukatan ku to sai suka dauka wannan hadisi ingantacce ne jannibu masajidakum subyanakum wa majaninakum mahaukatan ku kore su yara ba ku kore su to ba annabi ne ya faɗi wannan ba so da shi bai taba koran yaro ba zuwa ma yake da shi masallaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ana cewa gobe zamu je Bauchi akwai masallaci da za a bude na juma'a gobe, a masallaci kuma an ce ni zan yi hudubu farko ta bude wannan masallaci, dan haka gobe akwai tafiya Bauchi karfe 9 zamu je insha Allah domin bude wannan masallaci wanda shi sarkin Bauchi ne ya gayyata. Sai mun karanta ayi ta mu saki kawai littafi. Akwai Alhaji Abdul Qadir Hamma Sale wanda yake shine Hamsal Airlines ko je mun yi bayani cewa ya dauki sa tafsirin Malam Jafar Mahmud Adam kuma a GMTV Gombe lokaci 12 na dare kullun insha Allah. To wannan bawan Allah ala saka ma da alheri ya dauki nauyin namu 10-11 ko kuma ya dauki wannan 12, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya biya masa bukatun sa na alheri, wancan 11-12, wannan 12-1, to Allah ya saka da alheri, Allah ya biya bukata. Akwai wani bawan Allah mai taimakon addini yana fama da rashin lafiya, ana roƙon sauran yan uwa su masa addu'a Allah ya bashi lafiya. To muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya kuma sa ya warke ya kuma sa zaman hasa haka ya zama masa kafara. Alkur'ani guda 7 daga Alhaji Ibrahim Zubair fi sabilillah ya masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa. Kudi 3000 daga wata yar uwa ta ce kada a faɗi sunanta a sa asusun marayu ai mata addu'a. 1000 daga wani dan uwa fi sabilillah Allah ya kai ladan ga mahaifansa. 500 daga wani dan uwa yace malam barana roƙawa babana addu'a kuma hakika Allah ya amsa ya yalwata masa, nima ina roƙon Allah ya yalwata mini. Daga ma'aikatan NEPA musulmai sun turo atamfa guda 10, shadda yadi 60, alqur'ani guda 10, sabulun wanki katon 1, sabulun wanka sinki 10, suka ce fi sabilillahi a saka a cikin asusun marayu, Allah ya saka musu da alkhairi. 500 daga wani dan uwa fi sabilillahi ai masa addu'a, Allah ya biya masa bukatunsa, kuma yana neman admission zai fara karatu, Allah ya bashi nasara. Akwai marasa lafiya a gida da asibitoci, Allah ya ba su lafiya. Alkur'ani guda 2 da kudi 200, wani bawan Allah ya ce asa ya samu kyautar mota ne, wani ne ya masa kyautar mota, shine shi kuma yayi wa marayu kyautar Qur'ani guda 2 da kyautar 200, yace ai masa addu'a Allah ya bashi ikon yin aure da muhalli nasa na kansa. Abin ya ma yawa, ga mota katuwa yace sai kuma gida da amarya, to Allah ya hada ma da amarya da gidan. Sannan kuma akwai wani masu neman addu'a, Allah ya yi musu talauci. A dinga karanta lawun auzuka min alhami wal hazani wa auzubika min alajzi wal kasali wa auzubika min aljubn wal bukhl wa auzubika min galibati daini wa qahri rijali lawun auzuka min alkufr wal faqri. Annabi yace ina neman tsari da talauci da kuma kafirci. Akwai masu bukatar Allah ya shirye musu da ƴaƴansu, akwai masu bukatar bu'i a harkokin kasuwancin su. To sa'ad da muka yi muna waɗannan addu'o'i ana tafka ruwan sama, ko kuma lokacin da ake ruwan sama lokaci ne na amsan addu'a. Saboda haka ƙarshe zamu addu'o'i da fatan Allah ya sa su zama karbabu baki daya, kowa sai ya bude zuciyarsa ya saki ransa ya tattara bukatunsa. In muka zo ƙarshe zamu kamun kafa, Allah ya biya mana baki daya. Akwai masu bukatar budi a kasuwancin su, akwai masu bukatar Allah ya ba su muhalli na kansu, akwai masu bukatar cin jarabawa a mataki daban-daban, akwai masu bukatar samun admission a makarantu daban-daban, akwai masu neman aiki daban-daban. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ardi bal jalal wal ikram ya hayya qayyum inna nas'aluka al jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta allahul ahad as samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma natawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bismikal ladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Allahumma nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma nas'aluka min al khair kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min al sharr kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa lam na'lam wa nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udzubika min an nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسئ مدخلهم وجعل جنة منزلهم ومآهم ومسكنهم. اللهم إن كانوا مهسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.